به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو الجودية لجدنا بك سنتبتك الله سبحانه وتعالى وندي يا قانم زوا ونا يمشي نبيو كوات رمضان جرما زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا دا دي كودو دا 47 الله مدوكين سركي cikin yarje wasa ya hada mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka Masjid al-Ansar domin durawa kan tafsir al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka so ba. Allah miki fatai albarkaci wannan zama ya dora mu kan daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya babu daman gudanar da tafsirin ayoyi guda biyu jiya, aya ta 34 da 35, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Yadan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi yau daga aya ta 36 cikin suratul anbiya, inda Allah madaukakin sarki yace
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَهُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
نعم. Allah madaukakin sarki ya canza akalar bayani. Ana bayani dai da akan mutuwa, yanzu kuma gashi bayani ne akan gwagwarmayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka. Allah madaukakin sarki yake cewa ga annabinsa, yana kuma hannunka mai sanda ga ainihin mushrikan Makka, wa idza ra'aka alladhina kafaru, idan kafirai suka danka, idan mushrikan Makka suka danka, in yattakhidhunaka illa huzwa, ba sa daukanka komai face abin izini, ba sa daukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bakin komai face abin izini. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa cikin suratul Furqan, wa idza ra'awka in
yattakhidhunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula,
wa idza ra'awka, a duk lokacin da kafirai suka danka, in yattakhidhunaka illa huzwa, ba sa daukanka a bakin komai face abin izgi, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, yanzu irin wannan mutumin da Allah ya turo mana a matsayin manzo, su wanda suke zakan ya kamata ya zama manzo, watakila in a wannan zamanin ne mutum ya zo da coat da necktie da zanzaro, to sai a ce ga manzo nan, sai ya zanto ya dace musu. Amma ganin irin yanayin tsarin rayuwarsa, yanayin shigarsa, yanayin ibadarsa, yanayin hulɗarsa da jama'a, yanayin bukukuwarsa, sai suke ganin cewa ai wannan kauyanci ne. Idan Allah zai turo mana da manzo, ba zai turo da wayayye ba, sai turo da irin wannan. Wannan shine maganar kafirai mushrikan Makka. Wannan me yake nuna maka? Yana nuna maka cewa su mutanen duniya suna da skenin su da suke auna addinin Allah ce. Duk wani tsari wanda yake na Allah ne bai musu ba. Amma duk wani tsari da ɗan adam ya kawo, ya kago shi daga ƙwaƙwalwarsa, sai ka ga tsarin ya musu. Ai ba a zamanin da ba, yanzu dawo zamanin mu ne yanzu. Addinin musulunci shi ya sha bamba. Addinin musulunci ya shafi dukkan rayuwa. In kana kasuwanci ya koya maka irin kasuwanci ko da iri. Ko irin kasuwancin zamani da kamfanoni da bankuna, duk addinin musulunci yana koya maka. Idan ibada ne, addinin musulunci iya da tsarinsa. Idan bukukuwa ne, addinin musulunci iya da tsarinsa. Idan shigarka ne, wanda irin kaya kamata ka saka, sama da ƙasa. Addinin musulunci ya koya maka. Tafiyarka ya koya maka. Zamanka an koya maka. Kwanciyarka an koya maka. Shigarka bayan gida an koya maka. Shigar fitarka bayan gida an koya maka. Shiganka masallaci an koya maka. Kai hatta yadda za ka yi mu'amala da matarka, wacce addu'a za ka yi an koya maka. Kalli yadda ake cin abinci kawai a musulunci. A hadisi ɗaya sai Allah ya ce, ya kula, ya kai yaro. Abu na farko, sallallahu, in za ka ci abinci, ka ambaci sunan Allah. Wanda ba musulmi ba yana ambatar sunan Allah? Abu na biyu, wa kul bi yaminika, ka ci abinci da hannun damanka. Wanda ba musulmi ba yana ci da hannun dama kawai? Wani lokacin da hannun hagu kawai? Wani lokaci da dama da hagun duka ake haɗawa, ana haɗama, ana zubawa. Ga fork a nan, ga spoon a nan, kai ta haka haka. Wannan shi ne wayewa musu. Wanda mu addinin musulunci, ka ci abinci da hannun hagu, wannan Allah bai yarda da shi ba. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana cin abinci da hannun hagu, ya ce, ka ci abinci da hannun damanka, domin shaitan yana farin ciki idan mutum ya ci abinci da hannun hagu. Shi shaitan yana cin abinci da hannun hagunsa. Sannan ka ci daga gabanka, kar ka yi illa illa. Wataƙila kun kai biyu uku kuna cin abinci, ka ga nama a can ka hango, za ka miƙa hannu. Addinin musulunci ya ce, a'a. Sannan ba za ka ci kai tatil ba, an ce ka kasa cikin ka kashi uku. Wa thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li sharabihi, wa thuluthun li nafsihi. Kashi ɗaya na abinci, kashi ɗaya na abin sha, kashi ɗaya na numfashi. Wannan tsarin musulunci. To wanda ba musulmi ba yana ganin wannan tsarin ƙauyanci. Jama'a mun fahimta. Wanda ba musulmi ba yana ganin wannan tsarin ƙauyanci. Kuma shi yasa ake gwagwarmaya da musulmi duniya har yau. Muna da tsarinmu, suna son mu bar tsarinmu mu koma tsarinsu. Kuma tunda aka yi duniya, tunda Allah yake turowa da annabawa, ba a taɓa samun wata shari'a mai tsari irin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi yasa aka ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas. Shi yasa aka ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, ay ummatan khiyaran udulan. Babu al'ummar da ta kai saukin addini, wayewar addini. Wannan addini na shi da wayewa. Ka sa babban riganka nan, ka dora hula, ka dangale wandonka, ka bar gemunka, ka fita. Wannan shi ne wayewa ne ma. An gane ko? Duk mutumin da yake ganin saɓanin wannan, wai sai na ɗaɗɗaure wuyana da ƙarfi, na ɗore ciki na fito. Subhana ka san cewa tura sun gama da kai, an gama goge maka ƙwaƙwalwarka. Allah ya ce wa idza ra'auka, a duk lokacin da kafirai suka ganka, in yattakhidunaka illa huzwa, ba sa ɗaukan ka a bakin komai face abin izgiri. Kamar yadda ake wa mu'minin izgiri a yau, in ka fito ka fita a siffarka na moni da duk inda ka je, malam wani irin kallo ake maka. Har yanzu akwai irin wannan a doron ƙasa. Mutane an ci gaba, an waye. ahada alladhi yadhkuru alihatakum, suna masu cewa yanzu irin wannan mutumin shine yake aibanta ayoyi abin allolin mu. Amma zaki ba wani wayayye ne yanzu irin wannan ne yake sukan gumakan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kamar da Annabi Ibrahim alayhi salam qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, أي قالوا سمعنا فتى شابا يافعا يذكرهم بسوء يعيب أصنامهم بسوء يقال له إبراهيم. كنا أهذا الذي يذكر آلهتكم, أي أهذا الذي يعيب آلهتكم, يعني إذن وانا متبن لكي سوكر ألو لنكو وما كونكو الله يجي الهالك وهم بذكر الرحمن هم كافرون, وهم بذكر الرحمن هم كافرون. سواء المتاني لباسا سن أعيبا تألو لوس أي سوك دقوما كوس سوك ما بس يداد الله سوك ما بس يداد طال الله سو ما سنا سوكا الله من يوى الرحمة وهم سواء ننكا فليس بذكر الرحمن دا أنبدا الله من يوى الرحمة كافرون masu mutunci. Wato wani abin tausayi shi ne, a kullum kai kana ganin wanda ya bata bai san Allah ba, abin tausayi ne zai shiga wuta. Abin tausayin kuma shi ne shi yana tausayin ka, kai baka waye ba. A ga dukkan wannan abin tausayi ne a gurin su. Me yasa ba bi yadda man bi tsarin rayuwarsa ba? Suna ganin mu mun bata, ba mu more duniya ba, alhalin su da abin tausayi. Saboda me? Saboda sun saki hanyar Allah subhanahu wataala. Ba sa son ka taba tsarin su, kai su ka ga tsarin su, amma wallahi su kuma kullum suna sukan tsarin Allah. Yanzu ku kalli irin yanayin da muke ciki a Najeriya, musamman ga social media, yadda ake yakan musulmi da musulunci da social media. Allah ya kauye su, yaki ba ne wasa. Mu ne ƴan ta'adda, mu ne masu kisan mutane, mu ne ƴan ƙauye, mu ne waɗanda ba mu waye ba a raba ƙasar nan. Duk kullum maganar ke dan me kawai dan mun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wani incident din da ya bada mamaki kwanan nan, ina cikin ko shekaran jiya ne ko wace shekaran jiya, a garin Port Harcourt, a garin Port Harcourt wani ƙauye ne, an ce abin da ya tabbata, labarin da ya tabbata, wani Kirista ne daga Adamawa ya samu damuwa da wani Kirista kuma ɗan uwansa daban daga Benue State. An gane ko? Kirista da Kirista suna faɗa, amma dukansu ɗan arewa. Sai Kirista ya kashe Kirista, daga nan sai aka ɗaga kwali, sai aka ce wane ne Masgo, abokin Masgo. Aka fita ana kashe-kashe, ana kone-kone, ana tarwa tsakayyakin mutane kuma musulmi, ana kona masallaci kuma na musulmi. Yanzu irin wannan ideology ɗin me ya kawo musu shi a kansu? Kwabar tsana kawai. Ba musulmi ne ya kashe wani ba, ba musulmi ne ya faɗa ba, amma masallaci za a kona. Wai don tsabar rashin tunani ma, wani ya ji ya ga wani ɗan arewa yana zaton musulmi ne sai ya cika da shi a cikin sadin da kuma. Shi yasa muke giya wa 'yan masu cewa middle class din nan, wallahi tallahi zaman su tare da 'yan arewa ya ji musu alkhairi. Waɗancan da suke zato cewa su kiristoci ne 'yan uwansu, wallahi ba za su taɓa karɓarsu ba saboda su 'yan arewa ne, ko sun je can kallon musulmi ake musu. Allah ya sa mu dace. Na
khuliqal insanu min ajali sa'urikum ayati fala tasta'jilu.
Sai Allah ce khuliqal insanu min ajali, khuliqal insanu min ajali, an halinci mutum daga ajal. Menene ajal? Malaman tafsiri sai suka yi kauli biyu. Kauli na farko suka ce abin da ake nufi da ajal a harshen Larabci ana nufin tabo. Khuliqal insanu min ajal, an halicci mutum daga tabo. Sai muka ce to ina kuka samu dalili cewa ajal yana zuwa da ma'anar tabo a harshen Larabci? Sai suka ce ai wani sha'iri ya waƙe wata waƙa yana cewa annabu fi sakhratis samai manbatuhu wan nakhlu yanbutu baina alma'i wal ajal. Yace annabu, annabu wata bishiya ce ita ba ta tsurowa sai cikin dutse. Na ji ba mu taɓa ganin wannan bishiyar. Bishiya ce mai tauri, mai ƙarfin gaske, domin shi cikin dutse, daga cikin dutse yake tsurowa. Malaman abin nan, wasu malaman musulunci suka ce Larabawa suna yawan sha'awar a yi musu sanda da irin wannan bishiyar, saboda sandar ba za ta kage da wuri ba. Sha'irin yake cewa annabu fi sakhrati samai manbatuhu, irin wannan bishiyar mai tauri mai ƙarfi a cikin dutse yake tsurowa. Wan nakhlu, ita kuma bishiyar da dino, yanbutu baina alma'i wal ajal, yana tsurowa ne tsakanin ruwa da kuma tabo. Kenan ajal ya zo da sunan me? Da ma'anar me? Da ma'anar tabo. Sai suka ce ai muna da ayoyin Qur'ani da yake ƙarfafa wannan fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wabada'a khalqal insani min tin, Allah madaukakin sarki ya soma halittar mutum daga tabo. A lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da sauran da mala'iku baki ta su yi sujjada ga annabi Adam alayhi salam, suka yi sujjada sai Iblis. Me Iblis yake cewa a asjudu liman khalaqta tina, shin zan yi sujjada ne ga wanda ka halicce shi daga tabo? Amma da yawa daga malaman tafsiri suka ce wannan bai yi ba, wannan tafsirin bai yi ba. Khuliqal insanu min ajal, an halicci mutum daga ajal, ana nufin gaugawa. Wannan tafsirin kuma shi ne tafsirin da ya fi ƙarfi, ya fi rinjaye. Saboda a cikin ayar ma akwai ƙalila dalili mai nuna cewa gaugawa ake nufi. Menene ƙarshen ayar? Sa'urikum ayati fala tasta'jilu, zan nuna muku ayoyi na karku gaugawa. Sannan malaman tafsiri suka ce akwai ayoyin Alƙur'ani mai girma da suke nuna cewa ainihin mutum mai gaugawa ne. Allah ya ce wa kana al-insanu ajula, mutum ya kasance mai yawan gaugawa. Sa'id ibn Jubair al-Majiri Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alayhi salam, ya soma halittar surar sani kafin ruhinsa. Da ya halicci surarsa, sai ya soma busa masa rai daga kansa. Yayin da ran ya iso idanunsa guda biyu, abinda ya soma hangi cikin aljanna shine ayan itatuwa. Sai suka bashi sha'awa, aka ci gaba da hura masa rai har ya iso cikinsa. Daga nan kawai sai ya fara sha'awar abinci. Kafin ran a busa masa ya kai ƙafafuwarsa, sai ya farma wannan ƴaƴan itatuwa, sai ya ci daga gare su. Ya ce wa kana al-insanu ajula. Amma wannan asar ɗin yana daga cikin Isra'iliyat, wanda ake kwasowa daga Bible, wanda ba su da tushe cikin addinin Musulunci. Allah ya ce khuliqal insanu min ajal, lallai an halicci mutum daga gaugawa. Saboda haka ɗabi'arsa gaugawa. Kenan gaugawa ba shi da kyau. Gaugawa ba shi da kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani sahabi sai ya ce inna fika khislataini yuhibbuhum Allah. Lallai akwai wasu ɗabi'u guda biyu wanda Allah yake so, yake ƙauna a cikinka. Ya ce na farko alhilmu, yawan haƙuri. Yawan haƙuri. Malam mai gaugawa ba shi da haƙuri. Kuma shi yasa Allah madaukakin sarki mahaliccin duniya shi kowa haƙuri. Ka saba masa, ya halicce ka, ya baka abinci, ya baka rai, ya baka lafiya, ya baka komai. Ya ce ka bauta masa, ka ce a'a. Ka je ka kera wani gunki da hannunka, ka kazo kana bauta masa kuma Allah yana kallon ka kuma ba zai kama ka da komai ba ya ci gaba da bata abinci da lafiya har sai ka same shi a can in ka same shi a can kam za ka gane ko ranka to wannan shine hakuri inna fika khislatayn yuhibbuhum Allah al-hilm yawan hakuri wal anatu da yin abubuwa sallu sallu wannan abubuwa guda biyu da suka hadu a cikin mutum to mutum zai zanto yana da capacity zai zanto yana da saboda haka iya daga cikin ɗabi'ar musulmi ya zanto iya da nutsuwa iya din abu a hankali ba tare da sauri ko gaugawa ba al'ajalatu min ash-shaytan yawanci gaugawa daga shaytan nutsuwa kuma yawanci daga gurin Allah ne subhanahu wata'ala hadith ya inganta a cikin sunan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a cikin Ka'aba kana mutawassidan lahu bi burdatin fi dhilli al-Ka'aba yana kwance a gindin Ka'aba a zamanin da sahabbai suke shan wahala ake gana musu asaba irin su Bilal ibn Abi Rabah irin su Abdullah ibn Mas'ud irin su Salman al-Farisi irin su Ammar ibn Yasir da dai sauransu sai ga Khabbab ibn al-Arat yayi tattaki zai sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gindin Ka'aba lokacin Khabbab ibn al-Arat iya daga cikin waɗanda suka fi kowa shan wahala dan na farko shi bawa ne wanda yake gurin mai gidansa yana koyon kira sai zo ya musalunta mai zo ya musalunta mai gidansa ya samu labari ya tara mai jama'a da suka yi mai duka sai da su ba a hakan kullum idan aka zo shago baya barinsa wutar da aka kunna na makera haka za a cire rigarsa mutum biyu su rike shi ɗaya ya rike hannayensa guda biyu ɗaya kuma ya rike kafafuwansa guda biyu su ɗora bayansa a kan wannan garwashin wuta suna ja haka za su ci gaba da ja ainihin kitsen bayansa shi yake kashe wannan garwashin wuta da a zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a khilafarsa akwai lokacin da ya ɗauko shi ce zo ka zauna tare da ni ya ce ba ni labarin abin da ya faru da kai a jahiliya ko a farko-farkon musulunci ya ba shi labari da ya gaya mai irin abin da ya samu bayansa sai ya ce ɗaga tufafin bayanka mu gani da ya ɗaga ko sai sanna Umar da ƙarfin hali amma wallahi bai isa ya kalli bayansa sau biyu ba ya zubar da hawa ya ce sauke-sauke-sauke ba na iya kallonsa sau biyu lokacin ya riga samu waraka amman kuma bayan baya ganuwa sai je sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin yanayi na wahala da kuma azaba daga mushrikan makka sai ce ya rasulullah ala tastansiru lana ala tabi'u lana ya rasulullah shin ba za ka roƙa mana taimako a gurin Allah ba za ka yi mana addu'a Allah ya kawo mana sauki ba shi tunaninsa a nan shi ne wannan addinin nan Allah ne kuma Allah nan yana nan kuma yana da ƙarfi kuma Allah yana tare da su mu'mina kuma Allah baya son abin da kafiran suke yi kuma yana da ƙarfin da zai murkushe musu kafiran to kira shi mana gaya masa ya murkushe mana kafiran mu huta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zauna sai ya zauna sai so ma ba shi labari ya ce a cikin al'ummomin da suka gabace ku ya kasance za a zo da mutum muni ne a haƙa masa rami a zara shi cikin ramin sannan a zo da zarto a ɗora a tsakiyar kansa ana ja da ransa har sai an raba shi biyu wannan ɓarin ya faɗi wannan ɓarin ya faɗi sannan a zo da masaifi na ƙarfe a dinga sefe naman jikin mutum daga margonsa da ƙashin jikinsa har sai ya dawo ƙwarangwal ya ce ma ya rudduhu addini duk da haka bai sanya su su yi riƙa su bar addininsu yace walakinnakum qaumun tasta'jilu, amma ko dannan mutane ne masu gaugawa. Kuma wannan gaugawa yana daga cikin abin da muke fama da shi yau, musamman matasa masu kishin addini. Ka taso kana da'awa, kana son ka ga mutane duka sun koma ahlus sunna lokaci guda. Ka taso kana karantarwa, kana son duk mutane su bar bid'a su zama ahlus sunna. Ka taso kana da'awa, kana son duk wani kafiri, duk wani wanda ba musulmi ba take kawai ya zama musulmi. Dan ka ga wanda ba musulmi ba hankalinka ya tashi, eh yana da kyau kai kishi. Amma kuma shi ita kuma da'awar da hikima da basira ake yin ta. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. لوكتن من ظل صلى الله عليه وسلم يكي تاراوا كانسا داموا كافرين سن كي كربن مسلمين هر ما يكي كاسا بنجي الله سبحانه وتعالى يجا مو يتي فلا عنك باقع نفسك الا يكون مؤمنا. ما يسا ذاك هلكان ده كانسا wannan abin da ya shafi shiriya baya hannanka kai dai kai kiran mutane kai da kai kokarinka amma shi ya tsara hannun Allah. To Allah shi mai hakuri ne, mai hakuri wanda yake yana kallon bayinsa kuma yana hakuri da abubuwa da suke aikatawa. Khuliqal insanu min ajal, Allah yace sa'urikum ayati fala tasta'jilu, da sannu sannu zan nuna muku ayoyina. Malamai suka ce da sannu sannu zan nuna muku ramuwata da fushina da kamuna. Fala tasta'jilu, kar ku yi gaugawa ku ce ya rasulullahi a kawo mana asaba. Da mai masu gaugawa su ne mushrikai ai gaugawa mai suke. Kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga musu cewa duk wanda bai imani da Allah ba zai sha azaba gobe kiyama, za a jefa shi wutar jahannama, akwai wutar jahannama, akwai sa'ir, akwai hubbama, akwai kaza. To sai suke ganin cewa wannan wutar ai ba maganarta, a kawo mana ita mana. Kamar da Allah yake cewa wani guri wayasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman la ja'ahum al azab, suna gaggauta suna gaugawa suna roƙonka a kawo azaban nan mu gari mana. An ba dan Allah ya sanya wani lokaci na musamman na hisabi ba wanda za a yi wanda azaba za ta biyo baya ba, la ja'ahum al azab, da azaban nan za ta so. Kuma iya daga cikin abin da yake rudan mutanen duniya a yau wanda ba musulmi ba, duk wannan abubuwa da nake karantawa akwai wuta fa, akwai aljanna fa, akwai azaban kabari, akwai kaza, wallahi gani suke tatsuniya. Yanzu akwai atheist da suka bayyana a social media wanda suke kit suke nuna mutane ma babu ma Allah, su dauko maka wani hadisi wanda yake magana akan gaibu shikenan, daga nan kawai sai su yi ta fiskili da addinin musulunci, suna ganin ba daidai ba ne. Malam bambanci tsakanin mu da su kenan, ba mu ga Allah ba, Allah ya ce yana nan mun shekara nan saboda mun ga dalilin sa. Mana wannan saman haka ne kawai, wannan kasar da muke kai haka ne kawai, wannan ruwan sama da yake zubawa yake zubo da shi, akwai ne bature ne wanda yake zubo da akan sama yake zubowa. Ka shuka kwaya ɗaya a ƙasa sai ka ga ta fito da zangarniyoyi daban-daban, kowace zangarniya kuma da ƴaƴa da yawa. Malam wai ke yi wannan, akwai dalili. Amma aka ke ce maka wannan neta ne, saboda haka shi Allahnsa shi ne neta. Alhayatu madda in hiya illa hayatuna dunya, da mutuwa nahya, ana mutuwa ana dawowa, ana mutuwa ana haihuwa, wannan wai haka za a yi ta ci gaba ne. To ita natar wai halice ta Allah. Allah yace sa'urikum ayati fala tasta'jilun, lalle zan nuna muku ayoyina kar ku yi gaugawa ku ce a nuna muku asaba. To anan wani na iya cewa hanya babu tafka da walwala a wannan magana. Allah ya ce da kansa khuliqal insanu min ajal, an halicci mutum daga gaugawa, kenan ɗabi'arsa gaugawa. Kuma a cikin ayar sai Allah ya ce fala tasta'jil, kar ku yi gaugawa. Ya za ka ce mutum ka yi shi a cikin gaugawa kuma ka ce kar ya yi gaugawa? Akwai tufka da warwa ba? bayanin shi ne babu shakka Allah madaukakin sarki ya halicci mutane daga gaugawa kuma ɗabi'ar ɗan adam amma kuma Allah ya baka ikon danne wannan gaugawa Allah ya baka ikon da za ka yi controlling ɗin wannan gaugawar misalinsa kowane ɗan adam Allah ya sanya masa sha'awa sha'awar sabon Allah kun san wannan kowane ɗan adam yana da shi mutum yana da sha'awar ya yi zina mutum yana da sha'awar ya sha giya mutum yana da sha'awar ya yi sata mutum yana da sha'awar ya yi ƙarya kai wani ma yana da sha'awar ya yi kisa me yasa musulmi ba sa yi kuma akwai wannan sha'awar tare da su saboda Allah ya ba su ikon controlling suna danne wannan sha'awar ba sa aiwatar da ita inda Allah baya su Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa dan mutumin da yaji tsoron tsayuwa gaban mahaliccinsa wa nahana an-nafsa 'anil hawa sai ya hana ransa bin son zuciyarsa Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa kenan mutum yana da iko da zai hana ransa bin son zuciyarsa to yadda Allah ya halitta maka son zuciya kai iya dannewa baka kusantar zina baka kusantar sata baka ƙarya kana iya controlling hakanan Allah ya sanya maka ɗabi'ar gaugawa kuma aka ce maka kar kai gaugawa ka danne wannan ɗabi'a jama'a muna fahimta
wayaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin
wayaquluna su wannan kafirai mushrikan makka suna cewa mata hadhal wa'd yaushe ne wannan alƙawari na wuta kullun ka dame mu azaba yaushe za a kawo wannan azabar mutanen in kuntum sadiqin matakar kuna da gaskiya wajen da'awar ku cewa akwai azaba wato Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima da yawa a irin tunaninmu a irin wautar mu sai mutum ya yi tunani ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mana abubuwa da yawa an da zai bayyana waɗansu daga cikinsu watakila da mutane sun shirya watakila da mutane sun samu shirya yanzu misali mun yanzu mun yi imani cewa idan mutum ya shiga kabari akwai azaba akwai ni'ima ko akwai azaba akwai ni'ima to wannan azabar muna gadanta ba ma gadanta ba ma jinta amma kuma da yake mu mu'mini ne masu imani da gaibu kasancewar akwai wannan azabar mun iya kiyaye waɗansu abubuwa tun daga nan duniya hadisi ya inganta daga ma'aikata sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da yake tsarki yana son aje baya suturci kansa daga fitsarin yana sabbaba masa azabar kabari watakila ka zo tsugudawa kawai sai ka tura da wannan hadisi kawai sai ka kiyaye kaga imanin ka da wannan gaibu ya ce maka maka ka kiyaye tsarin Allah subhanahu wa ta'ala din duniya to su an can ba su da wannan watakila mutum ya ce ai da Allah subhanahu wa ta'ala ya dan bayyana mana abin da yake tafiya cikin kabari watakila ana lattaɓawa wani duka a ji kukansa a je da yake fama da wahala idan ardan duniya sun ci kowa zai shiga jirginsa an gane ko? To Allah subhanahu wa ta'ala shi tsarinsa ba haka ba saboda duniyar baki ɗaya ta gidan jarrabawa kuma dole sai wasu sun ci jarrabawa kuma dole sai wasu sun faɗi dole sai wani sun shiga aljanna dole sai wani sun shiga wuta Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa bar rahima rabbuk walidhalika khalaqa wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan-nasi ajma'in Allah madaukakin sarki ya ce walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya ga dama la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ya sanya mutane baki da al'umma ɗaya ne watakila dukkan su baƙaƙe watakila dukkan su farare watakila dukkan su dogaye watakila dukkan su gajejjuru ne watakila dukkan su kafirai watakila dukkan su mu'minai in Allah ya gida ma zai sai ce wala yazaluna mukhtalifi ba za a gushe ba suna samun sabani a tsakanin su kaga wane dogo wane kaciri wane fari wane baki wane namiji wane mace wane yaro wane babba wane musulmi wane kafiri illa man rahima rabbuk fati wanda ubangijinka ya wa rahama shine baya cikin sabani ai kana mu'mini haka baka cikin wannan sabani na kafirci yace walidhalika khalaqahu domin wannan sabani fa alhaji wannan shine mahallu shayi gidan jarraba miki a to idan mutane duka suka zama mu'minai bai amfani wuta ai maka da abinci kenan kuma dole ka samu abinci wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala kuma hukuncin sa ne kanzul azal tun lokacin da aka koro kakanmu annabi adam alaihi salam daga sama zuwa duniyar kasa Allah yake ihdi tu minha jami'a Allah yake wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin kafirai mushrikan qurayshawa suna cewa yaushe ne wannan alƙawari ne azaba da tashin alkiyama zai zo matakar kun kasance masu gaskiya na
law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wa la 'awmuhum حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون
الله أكبر وإن لو كنت جدًا كنا قرأتن أو يمع القرآن من جلما ستدع كل تشرك وسمى إذن كنا جنبا يعلم دع الله سبحانه وتعالى كيهي قبل المتاح kuma bayanin sa gaskiya ne ba ka riya cikin wallahi wannan mutane suna gaugawa a nuna musu asaba mata hada alwa'd in kuntum sadiqin suna son su ga asaba Allah ya ce law ya'lamu alladhina anda wa'annan mushrikai masu gaugawan neman asaba suka san irin abin da zai faru da su lokacin da za a wurga su a yi wurgi da su cikin wutar jahannama idan aka yi wurgi da arda cikin wutar jahannama malam wuta ne gabansa wuta ne a bayansa wuta ne a ƙasarsa wuta ne a samansa wuta ne a damansa a hagunsa babu wajen guduwa law ya'lamu alladhina kafaru inda wa'annan kafirai sun sai hina la yakufuna an wujuhihim an-nar a lokacin da aka yi wurge da su cikin wuta wutar ta kewaya su ko ta ina ba sa iya kada fuskokin su daga azabar wuta wala an zuhurihim ba sa iya kare bayan su daga azabar wuta kenan ko ta ina wuta ne gaba da baya wannan yayi daidai da inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim surajiluha wa in yastaghithu yughathu bima'in kal-buhl yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa Allah ce inna a'tadna lidh-dhalimina naran lamay mu'ji Allah subhanahu wa ta'ala mun yi tanadin wata irin wuta ga azzalimai kafirai mushrikai ahata bihim surajiquha ganuwar wutar katangar wutar shamakun wutar kandagarkin wutar ya kewaye su baki daya babu inda mutum zai tsallaka in ka je gaba katangar wuta baya katangar wuta dama katangar wuta hagu katangar wuta babu wajen tserewa Allah yace wa in yastaghithu idan suna neman agaji suna fama da kishin ruwa a kawo mana ruwa mu sha Allah yace yughathu za a ba su agaji amma nabi bima'in kalmuh ruwa ne tamkar narkakken dalma wasu malaman suka ce jini haɗe da iwa shine wutar abu shine ruwan da za a ba su shafu mai mai wari mai kazanta kuma mai zafi Allah yake yashwi wujuh yana koda fuskoki yana soya fuskoki bisa shara tir da abun sha wasa'at murtafaka tir ga wannan makoma wannan bayani iya daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala lahum min jahannama mihadun wa min fawqihi ghawash su wannan kafirai azzalimai a cikin wutar jahannama shimfidar su a cikin wuta ma wuta ne mayafin su da bargon su a cikin wuta ma wuta ne iya daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا الله يجي سمن سو وتا دي بل بل حدي دي حياكي مي يوا مي دو كسن سو ما هكا الله يجي irin wannan azaba Allah yana tsoratar da bayin sa da ita saboda kai ko bayin Allah ku ji tsoro da inji Allah subhanahu wataala banda Allah wane ne zai ci ku ji tsoro na fala takhafuhum wa khafuni يا عبادي فاتقوا وتخشى الناس والله احق ان تخشى اما كوي اكي صور كما شي صورن الله دبن يكي صورن زكي زكي idan ka idan kana tsoron sa kana tserewa daga gare shi shi kuma Allah kana tsoron sa kana koma gare shi saboda tsoron hukumar tana tare da ba zaki in ya kama ka ai ba rama ko zaki in ya kama ka ba rama shi sa in ka tsire ka tsire kenan amma shi kuma Allah idan ka saba masa kana tsoron sa ba inda zaka shiga akwai inda zaka shiga bai kama ka ba babu to saboda haka ka tsire daga gare shi kuma zaka dawo gare shi dole ka nemi tuba da lafiya wannan aya tana daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sarabiluhum min qasiranin وتغشى وجوههم النار متعلم متصنع لديكنا سرابيل جمع سربال وهو القميص قال لي شيء ليكنا نسو أتكوتا من قطران أنصنع أن تليكنا اللي دقى نلككين دلما ونسكتين نلككين أذرها وتغشى وجوههم النار سنكما وتا نقول عينهم فسكوتوس muna fatan Allah ya kiyaye law ya'lamu alladhina kafaru hina la yaqfuna 'an wujuhihim an-nar wa la 'an zuhurihim wa la hum yunsarun annake kuma a cikin wutar ba za a ba su taimako ba ko da suna neman taimako saboda babu mai ba su taimako a cikin wuta duk inda ka samu law akwai jihar لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم سيل هنا جواب محدود تقدير صح عند سنسن ابن ذا زي فارو ده سو لوكتين ذا اي ورقي ده سو cikin wutar Allah su ji wutar tana kunan su ko ta ina to da ba su kasance suna gaggau suna ne suna ainihin gauka wajen neman azaba da ba su izgili da annabawan Allah da ba su butulce sun bar bautan Allah wannan shine jawabu law walakin lahu mahdud kaga wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin